shagu.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 9 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan ciwon damuwa, abinda ake kira depression a Turanci.
Sauraronmu, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu ne yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da ƙwararriyar likita akan wannan ciwo. Sannan mun samu bakuncin bakuwar da ta yi fama da wannan ciwon.
Sannan za mu ziyarci filin ƙwalamarmu, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu koma teburin tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu zantawa da Dr. Fatima Ja'far Yahaya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar ƙwaƙwalwa.
To, likita, akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwan nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar ƙwaƙwalwa ko ciwon hauka?
Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a ƙwaƙwalwar shi, ya haifar da ciwon damuwa. To akwai kuma wanda za su ce a wani abin ƙi ne ya same su, ko wani abin ɓacin rai, ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba, shi yasa suka fara shaye-shaye. So kin ga abin ya zama hanya biyu kenan.
Yara ƙanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa, likita?
Yara ƙanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa, a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu, ba sa son shiga cikin mutane, ba sa son yin wasa. Duk inda aka ga yaro ai an ga wasa, to sai ka ga yaro a duk wani abin ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi, sai dai ya koma can gefe. Ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta. Kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara 11 nan, to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a gani. Za a ga cewa zai rika dan guduwa daga gida, ko kuma ya kulle kanshi a daki, ko ya fara shaye-shaye, ko kuma dai duk abin da ake so yayi na inganta rayuwar shi sai ya zamana cewa yayi gaddama, yaki bai da sha'awa. To idan ba a dauki kokarin mataki ba, ciwon damuwan sai ta kama su sosai ta yawa, har shine zamu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwar su ba ta da wani muhimmanci, su mutuwa ma ta fi musu. To shine idan ba a komi akai ba, sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta.
To hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen su suka bar gida, wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su, masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa?
Hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran, saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu, da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayen su tare. To waɗannan abubuwa na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa.
To duk wannan mun da muka faɗa, an ce duk yanda ta kai ta kawo akwai mafita. Likita, a irin wannan duniya na ciwon damuwa akwai mafita? Akwai, ana iya warkewa daga damuwa?
Ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da zaka sha guda daya kace bai kawarki
to
kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a baka kwayoyi ka hade shikenan sai a ce kawarki ka dina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyin masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantan kalubale iri-iri daya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki daya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya
to saboda talauci
saboda talauci wani lokaci kuma saboda cigaba wanda cigaba za a iya cewa cigaba mai hakari jiya kenan yawan cigaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam
to ya zaya a warware haka
to warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyanta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gwangwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a surfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyan dan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki don sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umma nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana karkashin ingantaccen bacci ba zaka kwanta kai baccin awa 2 kace ka tashi ba a'a zaka kwanta in kai babba ne bacci akalla awa 7 zuwa 8 sannan kuma idan zaka yi baccin ya zamana cewa an kashe fitilla ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku zamu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da karfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zamana cewa yana tafiya wannan na mutanen da
kawai dai komai ba sai raman abaci sai an hau abin hawa ba ana iya takawa dai a dinga motsa jiki
yawa a rana dai ya zamana cewa in baka yi tafiya ba kai na minti 20 yawa to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma tunani mai kyau ya zamana cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da zaka yi akan ka ko akan inda kake zaune ko akan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka dina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai kaga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a daki mai duhu da safe zai tashi ba zai bude window ba zai bar AC a kunne haka nan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka bai fi minti daya ba ya shiga motan shi an riga an sa bakin glass
haka
an kunna AC motan tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna AC to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana su sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa
masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai nace a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan butai yabo ba ha badan butai yabo kullun waka dai dan su ce jirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba musa ai sama Allah ki ya ja ciwo amin
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
A duk wannan bayanan da kika yi likita kaman wanda ya shafi shi mai damuwar ne wanda matakin da zai iya dauka. Al'umman da muke da shi mai damuwar yake tare da su fa ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi wurin taimaka mashi fitar da cikin wannan larura na damuwa?
Yawanci lalurori ko ciwuka da sukan shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani. Mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lalle fa ina da matsala. Wasu a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka. Idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgunama wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki muhimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya. So idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata yayi ayi shiru a rika tunanin ai wani ne wuyan hali bane. Wuyan halin nan yayi na rashin lafiya ne. Idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntube su. Na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a malamin anguwa limami
miji ko mata
ko dai ko aboki ko kawa a nima mamin shi taimako daga wurin likita. Yayin da aka je gaban likita likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki yana rage ciwon damuwa. Wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba. Saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da dan uwa ko shugaba ko da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta a nema musu taimako a kai su gaban likita domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake mu'amala da su. Labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti, yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti, a idan abinci za ta yi sai ya kirga kwayan shinkafin da za ta dafa, idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi me ya zo yi don me suke zuwa, ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili. To irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki haƙuri ki ci gaba da zama haka nan ba, don yayi wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa. Idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita ya cutar da tunaninta ya cutar da lafiyanta ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa.
Wato ya kai ta wakurayen
hasita wata za ta iya aikata abinda ba shi kenan ba, daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta. Alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata. So iyaye ya kamata idan kuka bada ƴaƴanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma ƴata.
Wato bayan auren a sa ido,
sa idon ya zama ba mai cutarwa ba, sa ido dai na mai hankali. A sa ido in har ta zo ta kawo ƙara idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba akwai dattawan anguwa akwai likitoci. Iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wance fa ga abin da take cewa mijinta na mata. Hakan yayi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa ba zai iya cutar da ita ba ko ya kamata mu dauki mataki. A daina yin shiru, al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba. A wasu lokuta za mu ga cewa yawan yin shiru da kauda kai da muke yi akan rahotanni da sukan zo mana na musgunawa ko dai tsakanin zaman aure ne a cikin zamantakewa aure ko ko a tsakanin iyaye da ƴaƴansu yana haifar da illa ƙwarai ga al'umma. A misali, mace ce ta daure mijinta ya musguna mata alhalin ba a binciki mijin nan an ga cewa lafiyar shi kalau ko ba lafiyar shi kalau ba, kila yana fama da ciwon damuwa. Ya kai ta bango duk abin da ake ma dan adam, a ci mishi mutunci, a musguna mishi, yayi shekaru yana mata. To wani lokaci ita ma ta riga ta shiga ciwon damuwa, ba ta cikin hayyacinta, wani irin ciwo na kwakwalwa ya kamata. Shine za ku iya jin labarin cewa a'a ta dauki wani makami ta far mishi, koko a'a ubani zai dauki wani makami yayi ta dukan yaron shi har sai ya kassara shi, ko kuma malami ne a makaranta ana ganin alaman yana musguna ma dalibai, amma duk sai alshiru har sai wata rana ya kai ga yayi ma wani dalibi illan da ba zai iya gyaruwa ba. To mu alhaki yana kan mu al'umma, duk lokacin da muka ga abubuwa ba su daidai ba, kada mu yi shiru, kada ka rike hannu ka ce ai ba a gidana wannan abin yake faruwa ba, a'a ai ba dan da na haifa abin yake faruwa da shi ba. Ka rike hannu ka kauda kai, to sannu a hankali abin da ke faruwa zai iya shafan ka. Wannan al'umma ya kamata mu sa ido matuka mu maida hankali akan matasan mu. Sau da yawa zaka ga matasa wanda in an bar su suka rayu a kyakkyawan mataki, kyakkyawan tafarki, mutane ne wanda za su girma, al'umma su amfana da su, ƙasa ta amfana da su, duniya ta amfana da su. Amma sai kaga waɗannan matasa wani abu ya same su na rashin gamsuwa a rayuwa, ko dai sun nemi makaranta ba su samu ba, ko iyayensu sun kasa biya musu kuɗin makaranta, ko ko a'a suna zaune da iyaye da suke tsananin musguna musu, ko dai mahaifiyar da mahaifin ba su tare, ko kuma koda suna tare mahaifin baya jin su a jiki, baya jin matsalolin su, ya sakin ma duniya su. So waɗannan matasa zaka ga cewa da yawa daga cikin su suna fita za su haɗu da abokai wanda idan suka gaya musu damuwar da suke ciki za su ce ap ai akwai abin da nikan sha damuwa ta min sauki, sai su koya musu hali na shaye-shaye. To shi wannan hali na shaye-shaye idan suka dan fara dan daya biyu damuwar tana iya raguwa, amma idan suka ci gaba da shaye-shayen ba wanda ya ja su a jiki ya kai surin likita aka raba su da shaye-shaye, sai kaga cewa shi kanshi shaye-shayen ya cutar da sinadaran da suke cikin jikin su, suke musu amfani a kwakwalwa, damuwar sai ta karu. Idan damuwar ta karu zaka iya ganin su suna yawo akan titi gaba ɗaya sun haukace, koko su ma kashe kansu. Saboda haka al'umma lallai ne mu jajirce mu san cewa wannan illa na ciwon damuwa ba ƙarama bace, tana iya haifar da rugujewar al'umma. Shawaran da nake da shi zan bayar ga wanda yake rayuwa da mai ciwon damuwa, ko ko wanda ya gane cewa shi kanshi yana fama da ciwon damuwa, shine kada ya kuskura yayi shiru ko ta yi shiru. Akwai taimako a ko ina. Ya kamata mutum ya je wurin likitan shi ya bayyana ma likita ga shi fa halin da na tsinci kaina a ciki, ko kuma halin da na tsinci yaro na ko mijina a ciki, menene mafita, menene shawara. Za su zauna su hada kai da wannan likitan ba wai sai likitan kwakwalwa ba, likitan da ta saba gani ko ya saba gani, wannan likita shi ko ita za ta hada su da likitan da ya dace ta gani, likitan da yake da likitan da yake da sani akan wannan al'amari.
Wato kenan dai kowane likita da kake zuwa wurin shi saboda kana zazzabin ciwon sauro da sauransu, shi ma zaka iya zuwa kai mishi matsalar ka, ba lalle sai kana ciwo zaka je ganin likita ba kenan.
Hakika bai kamata mutum ya zauna sai yana ciwo ne ma zai ga likita ba. Ya kamata mu baiwa lafiyar kwakwalwar mu da lafiyar tunanin mu muhimmanci sosai. Duk lokacin da ka tsinci kanka baka gane yadda kake tunani ba, koko baka gane yadda kake ji a ranka ba, to ka je wannan likitan da kake gani kullun, ka je ka gaya mishi, shi ya san inda ake samun likita wanda zai taimaka maka.
Ba dan kudi suke ba ha, ba dan budai yabo ba ha, ba dan budai yabo kullun waka dai dan su ce tirayi ke wasu na ga Allah rabi. Allah ka ba mu sama Allah ki ya ga ciwo amin, zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, aisa ke wasu na ga Allah rabi. masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan maholiki.
Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, Binta ta samu tattaunawa da bako da tai fama da wannan ciwon.
Mana ba ku zaki yi faɗa mana yadda kika samu kanki a yanayin tsananin damuwa?
Na tsinci kaina a cikin wani yanayi na tsananin damuwa wanda ban taɓa shiga irin wannan hali ba tun da aka haife ni.
Wasu alamomi kika daga ji a jikinki da kuma yanayin tunaninki lokacin da ke cikin tsananin damuwa?
Na gamu da alamomi masu yawa a jikina. Kuma yanayin tunani na ya sauya. Daga cikin alamomin da na gamu da su a jikina su ne na cututtuka daban-daban. Alal misali, da farko yanda ya fara mun, wata rana na tashi kawai cikin dare, na ji na ina ta fitsari. Daga nan kuma sai Allah ya sa, daga fitsari sai na ga kamar ruwan jikina yana daukewa haka. Yanayin ruwan jikina ya dauke. To sai na ga kamar ina ganin alamun kamar ba ni da jini ne. Ashe ba rashin jini bane, sai jinin jikina kuma sai yayi kauri, hannuna na hannun dama na sai yayi kauri. Idan yayi kauri kuma sai na fara ganin jiri. To irin alamomin dai da na fara gani kenan. To kuma yanayin da na tsinci kaina kuma sai ya kasance kuma ba na iya bacci. In dare yayi da kyar nake bacci, to sai na rinka addu'o'i sannan Allah zai sa baccin nan ya zo ya dauke ni. To daga nan kuma abu yana ta tafiya ba ma rashin baccin ba, sai firgita, sai in ji tsoro ya kama ni haka, sai in ji gabana yana bugawa, sai tsoro ya rinka kama ni. To ya kai ga ma har daga zaran yamma ta yi, wallahi sai in fara jin tsoro ba zan iya bacci ba. Har ya kai ga na kan fita ma daga gidan, sai na tafi gidajen yan uwa da abokanan arzika nake iya kwana. Da shike a makwabta da muke da su, akwai yan uwa, akwai kuma abokanan arzika. To ƙarshe sai na shiga, yau in je gidan wannan yar uwar tawo in kwana, gobe in je gidan wannan yar uwar ta in kwana, haka nake yi. Sai dai da safe na dawo gida. To da azumi ya zo, sai yarinya na ta ce, in yi haƙuri in rinƙa daurewa ina kwana a gida. Suka zo yaran na suka zo suka zauna da ni dai haka. Suka ce to za su samu min wata wanda za ta rinƙa zama da ni haka. To duk da haka ɗin dai, cikin yardan Ubangijin Allah kuma Allah sai ya sa na samu sauƙi, na daina jin tsoron da nake ji da. Amma da taimakon Allah da taimakon addu'o'i da muke ta yi, to shine na samu wannan sauƙi.
Kin samu mafita?
Ƙwarai na samu mafita daga cikin wannan yanayi da na tsinci kaina.
Wasu hanyoyin kika bi don fita cikin wannan yanayi? Kuma kin samu taimako daga wurin yan uwa da abokan arziki ko kuma wasu ƙwararru?
Hanyoyin da na bi don fita cikin wannan yanayi da na shiga shine hanyoyin addu'o'i na farko kenan, kuma sannan na biyu bana shiru ina neman shawarwari a wajen yan uwa da abokanan arzika. To daga nan ne yan uwa suka bani shawarwari, wasu su ce min in je asibiti, wasu su ce min in nemi abu kaza, wasu su ce min na rinka addu'o'i. Duk dai gashi nan to hanyoyin da na bi kenan. Kuma na samu taimako sosai a wajen yan uwa da abokanan arzika, har da ƙwararru wato jami'an asibiti, su ma na samu gudunmuwansu, su ma sun bani shawarwari masu dama, sannan kuma sun bani magunguna su ma. To alhamdulillah shi ne abin da ya taimaka mu na tsinci kaina a cikin halin da nake ciki yanzu. Duk da dai har yanzu ɗin dai wannan raman yana nan a jikina, har yanzu raman dai bai fita a jikina ba, tunda da shike wani lokaci wayansu da suka daɗe ba su gani ba, haka daga sun gani za ki da sun ce a wance haka kika zama kai rami haka, wayansu kuma ba sa iya magana. To ni ma wannan yakan sa ni cikin wani damuwan kuma na daban, banda wancan damuwan da nake ci. Daga zaran na kalli jikin nawa na ga na rami, saboda duk yanayin halitta na sun canza, na zama wata yar ƙarama haka, jikina ya canza daga yanda da na san jikina. To nakan zauna na rinka kallon jikina na ce a ni ne haka na zama. To wani lokaci kuma sai na gani na yi kyau, na yi normal, wa'insu kuma in sun gani sai su ce da kiban nan ma da kika yi bai yi miki kyau ba, amma yanzu kin fi kyau ma a haka, kin fi kyau a haka. To duk dai nakan haɗu da irin waɗannan, ba dai abin da zan ce sai dai godiya ga Ubangiji Allah da ƴan uwa da abokan arzika wanda suka taimaka min. Ubangiji Allah ya saka musu da alheri.
Allah ka ba mu sa'a sama, Allah kiya ga ciwo amin. Zanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga Allah rabi. Zan ba ku dan misali, zan ba ku dan misali, aiki na likitoci, aiki na likitoci. Lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki. Likita, likita ne za ya talabe, likita ne za ya rungume. Bata ma babu bata ragi, kai sakewa suna ga Allah sosai.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kwalamarmu.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Salamatu, amma an sanni da suna Salinu Sunan daga rasuran Nusunan. Yau za mu gabatar muku kayan ɗan ƙwalam da makulashe na motsa baki, kuma mai gida in ya ci galgajiya hannu a komo wurin cinta za mu yi biskit. Da farko ka samu fulawarka kilo ɗaya, ka samu ƙwanka guda biyar, ka samu madara kar.
Kwata
kenan. Kwata na madara. Sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki. Duniya ba lahiya bake da kwai. Sai ka sami baking powder. Wannan akwai na sashe da ake saida.
Yan
leda. Kenan guda biyu za ka sa a kilo. Sai ka samu sukari mai kamshin wannan.
Sikirbane
shi sai ka sa duka leda guda, tunda kwara goma ne a ciki. Sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa. Wana a cikin damin za a sa. To za mu komo kan damu kenan. In ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai, ka daidaita dan ruwan kadan a cikin damin madarai, sai ka zuba cikin kwan, sai ka kawo suga ka zuba, sai ka kawo baking powder ka sa, ka kawo sikirbani ka sa, saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kin kai a rika shin abin kwan. Sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa. Ruwan kwan da madarai, sai ka sa fulawa, fulawa ka atankada dama, ka dame ta kana yi kana dame, damun ba mai ruwa ba ake. In kana so in ka mulmula sai ka rika laulaya shi akan hwaihwai, yayi zanen hwaihwai. In kana so kuma sai ka mulmula shi ka dora shi ka rinka yanka shi har lokaci mai yanka yanka, duk wanda ranka yake so yayi naka, yankan da kake so shi zaka yi. Sai soyawa. In an zo soyawa kuma ai mai kamar litir ɗaya ma ya isa, sai ka soya. Kuma soyawa ba a sa wuta diya, kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan. Zai suya mai kyau, bai a kone ba kuma cikin bai dahu ba, zai suya mai kyau. In kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo, sai ka rage wutai sai ka yi suya mai kyau. To a ci wannan lahiya jama'a.
To kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine kamar akin za a ci, in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice.
Yawa sai a ci da madara ko da juice. Ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu. Ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi. Ba suga kuma gashi bai sha ba mai.
Mai gida ma
za a bashi insha Allah. To
masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da Tatiana gabatarwa, Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya.
Yau ya ra suka sa a gaban su kwarai ba za su ba.